Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 16 ga watan Satumba. Sashen Hausa dai kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma wato haka kuma za ku iya sauraron wannan shiri nan gaba ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Halima Jumrau.
Kamar dai kowace Laraba, yau ma shirin yau da gobe akan siyasa ne, kuma shirin zai ci gaba da duba irin tasirin da ma'aikatan gwamnati ke yi akan rayuwa da makomar al'umma, musamman ma matasa. A daidai wannan lokacin da ƴan Najeriya ke ci gaba da jiran ganin an bayyana ministoci, shin me ya kamata matasa su mai da hankali a kai? Cancanta ko bangaranci ko kabilanci ko addini?
Batun wannan kabila na wannan addini na mu aje shi gefe kawai yanzu a duba cancanta,
musamman ma yawanci waɗanda ake nada ministocin su burin su kawai sai ƴaƴan su, ba su da burin su taimakawa matasa.
To kaga a gurin mu matasa ko ba kawo wanda zai ma Najeriya aiki ne.
Zauren matasa na tahiyar da cikakkiyar muhawarar. Ƙwararru ya kamata a ba mu amanar tahiyar da ma'aikatan gwamnatin Najeriya ko kuwa kawai a bi tsarin ba mu kowane yanki wakilci a gwamnati?
Amma kuma wanne ne wakili? Wani irin gudunmawa zai bayar? Wace ƙwarewa yake da ita wanda in an tura shi zai kawo ci gaba?
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda za a yi al'umma ta amince da tsofaffin mayakan Boko Haram har ma ta zauna da su lafiya ba wata fargaba bare zargi, Isa Lawal Ikra na tafa da labarin ɗan iya. Shi ma dai ɗan iya yau ya hasala akan wasu maganganun da ke ta yawo a Najeriya akan naɗin mukamai. Sannan ku ji filin dafe-dafe inda Halima Abdullahi za ta taho da dahuwar fatan acca. Ku gyara zama, ku biyo mu a hankali, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Tambayar mu ta jiya ita ce ya za a yi al'umma ta amince da tsakiyar mayakan Boko Haram har ma ta zamna da su lahiya ba wata fargaba bare zargi? Lallai ko mun ga amsoshinku da kuka bar mana a Facebook.
Duk inda naga dan Boko Haram ko ya tuba sai dai hukuma ta raba mana gari da shi, in ba haka ba shi ma sai na dandana masa azaba kamar yanda suka yi wa bayin Allah. Sako daga Zakari Yahaya.
Tab abinda kamar wuya wai gurguwa da arman nesa, ni kam a kai gaba ba ni ba. Sako daga Sani Muhammad Chindo.
Tab dijan wannan shine gaba da gabanta dan sanda da ya ga gawar soja. Ni dai shawara ta ga al'umma sai su dinga lura da shige da ficen duk wata bakuwar fuska. Fatanmu Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Sako daga Mudassir Ibrahim Manda Kaduna.
Ai sai dai kawai mu ƙara duƙuwa da yawaita addu'o'i. Mugu duk dabaraka ya hika dabara, amma na san babu maganin da addu'a ba ta yi. Da haka kira na ga al'umman Najeriya shine baya ga yawaita addu'o'i. Dole ne mu rikide mu koma jami'an tsaron kanmu da kanmu, mu sa ido sosai kamar a tashoshin shiga mota da kasuwanni da guraren ibadunmu. Allah ya tarwatsa duk wani mai tada hankalin al'umma. Idan mai shiryuwa ne, Allah ba ma gajiya ka shirye shi. Sako daga Isa Kwafsi a Sarara.
Ta aifar gaba da zargi kam dole mutane su yi musu saboda irin ta'asa da suke yi wa jama'a. Sai dai su yi haƙuri da duk abin da jama'a ke faɗi musu. Sako daga Umar Idrisa Baffa Askira.
A gani na ma wata baraka ce za ta sake kunnowa idan suka dawo cikin al'umma. Don kuwa a yanzu haka akwai waɗanda aka kashe musu iyayensu da ƴan uwansu kuma suna da niyyar ɗaukan hansa akan ƴaƴan ƙungiyar ta Boko Haram komin daɗewa. Sako daga Abubakar Sa'ad Ganye.
Allah mai kowa da komai, shi da man ya ce mu kira shi zai amsa mana. Allah ya kawo mana ƙarshensu gaba ɗaya, kuma ya ji ƙambayinsa waɗanda suka rasa rayukansu, ya daɗa kare mu. Sako daga Fatima Ali Abbati.
Ai, abu ne mai matuƙar wahala a iya gamsuwa da waɗannan mutane. har ma kuma a so a zamana da su lahiya. Domin munanan halayensu na tare da su a ko'ina suke, kuma sukan yi gudun halin da za su hada ciki ne yasa suke miƙa wuya. Wasu kuma suke guduwa cikin jama'a. Sako daga Usman Ibrahim Khalil.
Abu ne mai wuya al'umma su karbi wanda ya gudu daga cikin mayakan Boko Haram zuwa cikin al'umma saboda kullun za a dinga kula da harkar sa. Sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma.
Ya ma za a yi ka aminta da mutumin da wuya ce ta sa shi tuba ba wai tausayi da duba girman Allah ba, wannan abin da ba zai yiwu bane. Sako daga Inuwa Abdullahi Kiru.
A gaskiya bai kamata a bari su shiga cikin al'umma ba, idan kuma sun shiga to jama'a su sanar da jami'an tsaro a kama su a yanke masu hukunci daidai da abin da suka aikata. Sako daga Nura Ahmed.
Ai babu ta yadda al'umma za su amince da dan Boko Haram sai dai idan ya zambace su basu gane cewa shi dan Boko Haram bane. Kada ran kada han. Sako daga Abdulsalam Photos.
Yanzu ga labarin dan iya Isa Lawal na Ikara Jamuje.
Yau dai cikin damuwa naji dan iya na fadin masu dogon baki sun faye surutu wai kawai dan shugaba Buhari yayi nadi sai ƴan kudu suka balle da babatu cewa suke wai Buhari so yake kudu ta mutu saboda bukatar da suka tile mai shine su su ga an makalkala musu manyan ma'aikatu duko da lokacin da aka kai musu tallan Buharin cewa su kai akai kutu kuma duk da wannan ciwon baki nasu ma da na duba sai naga ai dan arewa ne yake da bukatar zuba zallan bukatu dan ko dama da shi akai tattaturniyar zuba zuruntu kuma har yanzu mukaman da Buharin ma ya baiwa ƴan arewan babu wasu masu albarkatu dan ko duk gurin kudin shiga da daukar ayyuka ƴan kudin da suke ta ciwon baki ne suka yi katutu shi yasa kawai nake ganin so suke su dauke hankalin gwamnati idan ya so mutanen su su yi taburuntu nace dan iya ai duk wani dan arewa ma ya zama wajibi ya kula yawan mukamai babu guraban daukar aiki ko yi wa ƴan uwa falala adadai suke kawai da a ce an samu zaman wahala ko kuma dai a kalla mu ce talala dan ko idan banda rubuce a mukaman da aka baiwa ƴan arewa zuwa yanzu ai sai kullakulla mu ko so muke Buhari ya dubi mukaman da za su samar wa da mutanen arewa ayyuka kala kala dan ko ba komai shi ma dan arewan ai ya san ya shiga daula daga nan ai kaga a daina kallon shi a sayin dan maula wanda kullun yaje neman aiki sai a ce mai ai ka kama kafar wala kaga mutun ya konkwadi karatu da ilimin zamani amma an bar shi yana ta tsilla tsilla dan yace eh ka fadi gaskiya fa domin da na duba duk da wannan surutu na ƴan kudi idan ka dubi kamfanin man tarayyar Nigeria NNPC fa yana hannun su babban bankin Nigeria na kasa CBN ma yana yasu kaga har da hukumar tattara kudin shiga ta kasa ma duk nasu kenan kaga dama a ce za a ce kasar mu na da asusu su isu ne kawai ke da ƴancin kudewa ciki su yi ta mursu ko da yake dai ina ga wannan surutun nasu ma sai ya kai ga shugaba Buhari ya rushe su a sake saban salon tsitsin ka mukaman da babu wani kurmusu su daga nan ma idan ya so kowanne dan bangare ya gane manufar su shi kuma Buharin da suke zuba zargin ya danne su sai kowa ya gane a zahiri da maganar gaskiya ma shi yake kaunar su nace to dan iya Allah dai ya sa makiyan kasar mu su sauya manufa su gane cewa babu wani yankin da ke da madafa sai wannan kasa Nigeria ta dunkule guri guda domin ita ce tufa wanda kowanne dan kasa ke da dama ko yanci shi ma ya fusga ya yafa amma duk wanda yace zai sabi kiyayya yayi malfa ko kuma kowanne batun kasa ya taso ya dauki yankin su kawai ya zafafa musamman ma ta hanyar yin rawan kai da karfa to ya kamata ya san bai da wata malafa balantana fa yace zai samu damar da zai mana fafa don mu kasar ce a ran mu kuma ita ke gaban mu ba wani mai mana jarfa.
Yanzu ga zauren matasa, jagoran tahiyar a yau shine Ibrahim Abdul Aziz wanda ya zamana da wasu matasa a garin Yola suka tattauna akan bukatun matasa game da irin ministocin da suke son ganin an nada a Najeriya da kuma irin gudunmawar da suke son ganin ministocin sun bada ga ci gaban kasa da ci gaban rayuwar su. Ibrahim Abdul Aziz na tare da Yakuba Musa da Malam Kabiru Gongozo da kuma Tom Garba.
Mr. Tom Garba ban so ma da kai na farko dai ya kake ji da batun nada ministoci a yanzu?
Alhamdulillahi gaskiya dadi na da naji na farko shine Buhari ya san abin da yake yi kuma ya san abin da zai inna zai taimaki in Najeriya dan dauki lokaci ya zakulo mutane da su zamanto masana masu iya wanda ba masu san kansu ba kuma ba masu cin amanar Najeriya ba su zai suma Najeriya aiki.
Mala Yakubu barin da kafin na koma gashi a Misaton Garba ka je abin da shi faɗa amma wani batu kuma shine na cancanta da wasu na ganin kan cewa ba batun a nada kowaye ba a baya ka tada jama'a suna ganin kan cewa sai namu ko kuma kai me zaka ce
yawa alhamdulillah ai batun cancanta shi yasa aka zo har yanzu ba nada ministoci ba aka dau wannan lokaci mai tsawo in kana biya cikin jaridu da kuma wala da labarin zaka ji an ce an sha tura sunayen list din mutane ana screening a duba ci a wannan na da guntun kashi a sauke shi a kawo nan to wannan abin ya nuna ana neman wanda suka dace don abubuwa sun bace wanda wannan lokacin shine ko mu gyara yanzu ko kuma shikenan mun bata bawake daya so saboda haka ba za mu sa wani kuskure ba batun wannan kabila na wannan addini na mu aje shi gefe kawai yanzu a duba cancanta shine kawai aka sa gaba duba cancanta a ba su dama su zo mu ga kamun ludayin su shine mafita
Alhaji Kabiru a rayu ta mun da zama kashi ne na cewa anaka sashi a matsayinka na matashi me kake ganin kan cewa zai bambanta da tsarin baya wajen nada ministoci da wannan sabon gwamnatin
to ya kamata mu jinjina shi shugaban kasa musamman ma saboda daukar lokaci da yayi na tsayawa ya tantance ware ya cire bargurbi ya kuma yi tankade da rereya ya gano waɗanda za su iya tafiyar da ayyuka a cikin waɗannan ma'aikatu don a da mai da mukamin minista kan wani mukami ne da namu ya samu ko kuma ce wato Bala Haji Abiyar Rima Shakida to shi kuma ba wannan yake kallo ba yana son wanda zai tara shi aiwatar da abubuwan alherin da ya shirya zai yi wa al'umma kasa kuma wannan tantancewa gaskiya tana da matukar muhimmanci musamman ma ga mu matasa
kamar yadda kake da muhimmanci
to muhimmancin ta nan shine a gaskiya kusance mu an tura tsohon mota ta gudu ta ban mutuntuni duk wanda yake daga shekaru kusance 25 zuwa 45 dake Najeriya ya san cewa an yi wata gariya kuma an yi walagigi da mu musamman ma yawanci waɗanda ake nada ministocin duk da cewa kai kadan daga ciki daga cikin irin waɗannan shekaru zaka cewa mutane ne da waɗanda su burin su kawai sai ƴaƴan su sai kuma wato iyalansu ba su da burin su taimaka wa matasa kamar misali wani misali da ke yin bayarwa duk wanda ya kammala makaranta daga 1994 zuwa yanzu kusance yana cikin rububi ne kusan ba gamawa da wanda suka gama shekara 20 da suka wuce ba sannan ga waɗannan to waɗannan abubuwan ne ya sanya cewa wanda suka rike mukamin ministoci a ma'aikatan nan ba abin da suka tsina na matasa sun zama 'yan kallo ne kawai kuma mu ne muka zaɓi gwamnatin kuma mu ne muke zaɓi gwamnati
a misatun garba da dawo gare kai wani batu kuma shine na batun kan cewa idan aka tashi nadi ko kuma irin ba da mukame akasari yan Najeriya kan mai da aka ne kan cewa dan garin mu ko kuma dan yankin mu ko kuma dan shiyen mu kai a matsayinka na matashi me ya kamata a lura kuma me haka ke haifarwa
na farko mutum ba mu iya gane cewa abin da ke haifar da wannan abin duk shine irin siyasar bata gurbi da ake siyasar bata gurbi ko shine a bari ni na da ubangida kuma zan kawo dana a siyasance ya zo yi abin da ni zan ga matsayi to amma kaga wannan kamar zai dan sha bamban kamar alal misalin shi shugaban kasa yanzu da Allah ya ba mu yana so ya kawo wanda kawai da yake da ra'ayi ko kuma yana da niyya ya ma Najeriya aiki to kaga a gurin mu matasa yau idan aka ce maka an samu wanda kawai zai ma Najeriya aiki ai da mun kawai matsalar da muke so kawai ba kawo wanda zai ma Najeriya aiki ba wani wanda zai a kawo wanda zai zo kawai rika jimuriyan wani bane ko kuma bi abin da wani zai ga masa ko wani ubangidan sai ga masa shi yasa kaga muka samu kanmu cikin matsala a yau to amma idan aka ce maka an kawo wanda shi yau ya zo ne saboda yaman Najeriya ai minista ba wai cewa ministan gidan wani bane ko kuma ministan garin wani bane ko kuma yaren ku ko dan uwanka a'a minista ne aka ce ka zo kama Najeriya aiki to kaga wannan an ce ka an kirawo ka ne kama kowa da wani dan kudu da dan arewa da dan wani kabila da wani addini da wanda ma ba shi da addini da yan gidan na kuma duk kama kowa aiki ne to kaga wannan ya nuna mana cewa wannan kowa ya fitar da wani hankalinsa da tunaninsa cewa a'a wannan fa wannan dan garin mu ne wannan ma kare ma ya zo cikin zukata mutane kawai a dauke sa wannan dan Najeriya ne zo ma Najeriya aiki yanzu an ce an zo lokaci ne na canji to idan an zo lokaci ne canji ko abu ne za a yi a duba to canjin bare kasance wannan da ya zo zai nuna canji ne nuna canji a kowane haske ko kowane fanni na rayuwa
Alhaji Yakubu kaji abin da yanzu suka faɗa, amma batun na kan cewa ya kamata a ce namu, ya kana gani ya kamata a ci gaba da wannan tasirin ko kuma me hakan ke ya haifarwa?
Na aka zai haifar da matsala sosai. Aka ce fa in ana irga dabbobi masu kaho a bar sa dodon koɗi, so wannan namu shi yake sa an ce ku kama kaho ku zo ku ɗauko dodon koɗi ku kai aje can, kuma ya zama daga bawa gaba kawo ba ku yi ta kuka ba kukan da ake ba. Yanzu mun za an sa namu ba abin da ya mana, an zuba abin da muke so, wanda zai mana aiki shi ne kawai a ɗauko shi ko a ina ne.
Yanzu kana ganin me wani sabon zubi za ta haifar?
Shine alheri kawai, muna fatan za ta haifar da alheri, don ita ce kawai mafita. Don duk wanda aka kai shi wajen ya san ba a kawo shi don mutanensa sun kawo shi sun ce shi suke so ba, an kawo shi ne don ana ganin ya cancanta. To saboda haka zai zake ne aiki, ba za ku zo ku taru masa a ofis ku ce ai mu muka kawo ka, shi yasa kyawa. An ka duba an ce ba gwamnoni ba ne za su zaɓi masa minista kamar yadda ake da, sai ga gwamna ne ya zaɓi minista, minista ya je can sai abin da gwamna ya ce loyalty na shi ba gwamna. Amma yanzu an zaɓi minista, shugaban ƙasa ne ya zaɓe shi ya ce mishi kuma ga abin da za ka yi mana kawai, to zai je masa, zai je aikin ne. Kuma tun da shi Buhari tun baya ba me ya sake ƙaunansa, don an taɓa gani ya yi an gani ne, shi yasa aka ce sake zuwa ya maimaita. To saboda haka aikin za a gani insha Allah.
To Alhaji Kabiru a tambata a gashe, menene fatan ku ko menene sakonka ga su waɗanda za a naɗan wanda ake hasashen kan cewa watakila za su zo wani kalubale kake gani kamata su kula?
To mu dai muna gani, muna ji, kuma muna sauraro, kuma muna dakon jiransu, domin yanzu kan magiya waye, musamman mu matasa. Ko da yake zan yi maganar matasa, mu yanzu komai idan mu a bude yake, kuma komai a bayyane yake. Saboda haka ya kamata idan sun zo su san ya kamata, kuma su aikata ya kamata. Dan ko ba su aikata ya kamata ba, to za su ga ya kamata a wajen mu matasa. Dole ne su kirkiro da abubuwa, kuma su tallafa shi wannan shugaban kasa namu wanda zai tallafa mana. Ko da ba mu za mu ji daɗi yanzu ba, ina yayan mu da jikokin mu, shikenan dan mu mun shiga cikin wani yanayi, su kuma sai su tasu zama ba da kyau. Muna so a gyara kasa, kuma a gina kasa cikin turba mai amfani.
Mr. Tom Garba, ka taɓa riƙe muƙami ma a matsayin kana matashi councillor da sauransu, yanzu menene fatan ga sabbin minister da za su zo?
Fatan na gaskiya ina so in ga wa'in Najeriya minister din nan, ko kuma su waɗannan shugabanni da aka ɗauka aka ba su, ko kuma za a ba su, ƴan Najeriya sun buɗe ido, sun buɗe kunnuwansu, suna ganin su kekenke, so da fata nagari da alheri, kuma za su ba wa ƴan Najeriya abin da suke so. Idan ka iya duba kusan abin da abokina Kabiru a yau hada, za ka iya duba su wanda suka yi makaranta kamar shekara 40 zuwa 35 a baya, gwamnati ne suka musu wannan abin, suka musu ruwa, suka musu abinci, su ba su to, su ba su riga, su ba su ma aiki. Amma su kuma ba su iya taimaka wa matasan da mu muke yanzu muke wahala su taimaka su ba mu aikin nan ba. To amma shi mafitanmu ko kuma makominmu gobe, mu yau idan ba mu samu shugabanni nagari wanda muke bukatar su mana aiki ba, jikokinmu da ƴaƴanmu ina za su, ina makomansu gobe? To kaga yana nuna mana cewa ba za a so abin da yake faruwa a da ko kuma a yanzu a ƙarin shi, bari abin da su suka samu gwamnatin da suka musu, gata na makaranta, gata na aiki, gata na komai, su tabbatar sun ba matasa na yanzu. Mu ma mu gyara kanmu, mu gyara aiki, mu gyara ƙasarmu, mu ma jikokinmu da ƴaƴanmu da za su kora mana ido nan gobe, mu tabbatar sun musu fata alheri, mu musu aikin da ya kamata a musu.
To a gaishe Alhaji Yakubu, menene sakonka da kuma a matsayin matashi da kuma fatan ka ga su sabbin ministocin da za a nada?
Ina fata dai wannan abin da ake ce hope inda muke da shi a kansu, cewa je in Allah da mun samu mafita zai tabbata. So insha Allah za mu ci gaba da musu addu'a, mu tabbatar sun abin da ake cewa an kai ga gaci.
Ƙwararru ya kamata a baiwa amanar tafiyar da ma'aikatan gwamnatin Najeriya, ko kuwa kawai a bi tsarin baiwa kowane yanki wakilci a gwamnati ba tare da la'akari da ƙwarewa ko iya aiki ba?
Idan har ka sa wanda bai da ilimi akan harkar, to za a tayi wasu abubuwa a ma'aikatan ba tare da ya fahimci me yake gudana ba, kuma ba zai samu damar da zai kirkiro sabbin dabaru wanda za su kawo ci gaba a wannan bangaren ba. Saboda abubuwan suna tafiya da zamani, in ka ɗauko wanda yake yana da ilimi, yana da ƙwarewa ta zamani, ya zamani ya ɗauki wannan abubuwan, to za ka samu ƙwarewa a kai. Misali, idan ka ɗauko likita ne ko wanda da yake da ilimi na harkar lafiya, ka ɗauko shi ka bashi ma'aikatar kula da lafiya, zai dinga kawo sabbin dabaru da kuma kula da cututtuka sabbi waɗanda suke fitowa a wannan zamani. in ka dauko wanda yake masanin aikin gona ne kuma yana harkar aikin gona zai dauko sabbin dabarun aikin noma da sabbin nazari da akai ina sa su harkar aikin idan ka dauko wanda yake masani akan abu to zai fi kawo ci gaba ya fi kirkiro dabaru ya fi kawo irin dai canji da mutane suke so a samu canji a bar abin da yake tsoho a dawo da abin da yake sabo tunda ya riga san matsalolin kuma watakila yana hangen ga hanyoyin da za a gyara zaki ga ya iyaka kokarinsa ya kawo gyara akan harka amma idan ka dauko wanda kwata-kwata bai da ilimin ba harkar sa bace shi harkar sa kawai siyasa ko wani abu daban ka dora shi a wannan ma'aikatar sai ai tayin abubuwan da ba su dace ba shi idansa ba zai kai wannan abun ba kuma ba zai dinga hango mana abubuwa da za su kawo canji a kawo ci gaba kamar yadda ake a wasu kasashe ba bare kawo canjin abin da zai kawo ci gaba ga kasar ba bare ga ma'aikatar ba so da haka lalle a sa mutum inda ya dace wanda yake yana da wani ilimi wanda yake ya san fannin da aka dora shi to muna masa kyakkyawan zato ko da wasu masana ne za su kawo masa sabbin dabaru ko sabbin nazari ko sabbin hanyar kawo ci gaba zai iya fahimta zai iya bin ra'ayinsu kuma ya dora abin a kawo ci gaba amma idan ka sa wanda bai da ilimi akan wannan fannin gaskiya sai dai in ta faman kawai kula da shugabanci amma aiki babu shi sai da shugabancin kawai mu kuma yanzu aiki muke so a yi domin a kawo canji ga kasar a canza tsarin da muke na da wanda ba a ganin ci gaba ba a samun ci gaba a kawo mana sabbin dabaru da za a kawo ci gaba a kawo canji ga kasar mu Najeriya mu idan an nada ministocin nan me ya kamata mu lura da shi kawai an nada ɗan garin mu yana kan ya zama minista ko ko lalle aiki lalle yana da kyau mu samu wakilci a jihar mu ko kuma a yankin mu ko kuma a bangaren harkar yaren mu ina son in samu wakili na amma kuma wanne ne wakili wani irin gudunmawa zai bayar wace kwarewa yake da ita wanda in an dura shi zai kawo ci gaba lokaci yayi da ya kamata mutane yawancin waɗanda suke wannan tunanin suna kawo tunanin siyasa ne lalle sai mun samu wakilci to matukar za a tsora mutum kawai don dan wane ne shi ko kuma dan gari kaza ne shi ba tare da an lura da kwarewarsa da kuma shin ana masa kyakkyawan yato in an tsora shi zai kawo ci gaba lalle wasu kawai sai ya tsora sai su dinga dumama kujera in an je za su yi mitin da shugaban kasa ita magana ina kawo nazarin da yake ganin zai ci gabantar da kasa su kuma suna zaune kawai sai dai in an ce a'a mu ko ba irin wannan muke nema a shugabanni ba ba ma san shugabanni ɗan amshin shata in kusan shugabanni wanda shugaban kasa in yake ga abin da yake ganin za a kawo ci gaba su ce lalle kuwa shawara ita ce kaza da kaza da kaza in an yi abu kaza zai fi kyau in an yi abu kaza zai yi kyau su gyara shugaban kasa in ya kuskure su nuna mai in ya yi aiki mai kyau su yaba masa su tara masa gudunmawa yadda za a kawo ci gaba irin su muke so su da aka sa mutanen da suke da ilimi da kwarewa akan abu wannan shi ne daidai kamar yadda na faɗa yanzu babu matsalar da ake ciki a Najeriya irin matsala ta ilimi akwai rauni na ilimi sosai a ƙasar nan har yau mutane sun kasa fahimta har yau muna ganin yadda mutanenmu mutum zai gama digirin nashi in ya gama digiri ya zo ya nemi aikin da zai yi ya rasa sai zai tashi ya bar ƙasar har yau in ma an yi karatun za ka tattar mutum gashi ya yi karatu mutum ne zai zo ya gama digirin shi a kan engineering amma wani ka karko masa fulaya ya rika fulaya ya operating interview san yadda zai yi ba izauna ka ce ya maka design din wani electrical system na gida bai san yadda zai yi ba kuma ƙasar ta electrical engineer ne abubuwan sun takube akwai matsaloli system din duk sun samu matsala so da haka sai an dawo daga base kowa ya dau ɗansa ya ɗauke shi daga makarantar gwamnati ya mai da shi makarantar kuɗi ka gwammace ka je ka biya wa ɗanka school fees 100,000 amma makarantar gwamnati ko 1,000 ba za a biya ba za ka ajiye ɗanka ba saboda ka san ba a karatun da ya dace tunda ba aikin ake tsaye ana yin shi yadda ya kamata ba kuma ka je masa karantun primary school ɗinka tare da malaman rufaffu ne kowane tarkace in ya taso daga garin ku ya zo garin ku yi kenan ya zo da 'yan takardarsa ko da ta wansa ce ko ta wani ɗan uwansa ya aro ya ce ya yi digiri a kan kaza digiri a kan geography ko digiri a kan english primary school ɗaukarsa za ta yi da ya zo da ɗan turanci ga yana ɗan fiji english ɗin shi kenan malami ne ai ya iya turanci sai a ji a ba su aji ba good monitoring bare a evaluating ɗin abin da ake koyarwa babu good supervision a cikin makarantun bare a tsaya a tantance standard quality assurance babu shi an samu loose an samu weakness a dinnan to abin da ya kamata jama'a mu kalla shin minister idan ya zo kullum mu dinga canza tunani ba gine-gine shine gwamnati ba ba wai a zo alal misali kawai a zo a ce za a kafa jami'a a guri kaza sai a zo a ta gini a ta gini ba shi bane ci gaba ya ilahi ya kamata tunanin mu ya canza idan aka tafi wasu kasashen ba gine-gine shine jami'a ba shi ne makarantu ba me ilimin ana samun ilimin ina kayan aiki suke
domin gidan da suka yi an rubuce shi.
Ahmad Abubakar Dakta kenan ya yi mana wannan bayani. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Hilin da Hedahi. Yau fatan acca za mu sharba Jamila.
To da farko uwar gida zaki tanadi ita kanta acca, sannan zaki tanadi dan kayan miya, attarugu da albasa da dan tumatir. To idan kika tanade su sannan kuma zaki tanadi alayyahu da ganyen ugu, sannan kuma idan kina bukata uwar gida zaki tanadi dan karas dinki. To duk idan kika tanadi wayannan abubuwa da kayan da ke karawa abinci dandano da kuma kamshi. To da fara idan kika tashi ita acca saboda gaskiya haka tana da dan tsakuwa. To zaki wanke ta sannan kuma zaki rige wannan tsakuwar sosai sai ki ajiye ta wuri guda. To su kuma wayannan kayan miyar attaruhun ki da tumatir da dan albasa sai ki jajjaga su. Idan kika jajjaga sai ki dan soya su haka kadan sama-sama idan kin zuba mai a wuta kadan zaki dan soya. Sai ki kawo dan kifin ki bushashe sai ki zuba a ciki. Idan kika zuba wannan kifi sai ki kawo magi da gishiri ki zuba da dakakkun kayan kanshin ki da tafannuwa idan kina so. Idan kika zuba zaki bar wannan ruwan naki ya tafasa kifin naki ya danyi laushi tunda shi bushashen kifi yana da dan karfi haka. Kuma ita acca tana da shan ruwa sai kin dasa kan bata ruwa sosai. To idan kika zuba wannan ruwa ya tafasa sai ki kawo wannan accar take da kika wanke kika rege ta kika fitar da tsakuwa sai ki zuba a ciki. Idan kika zuba wannan accar take a ciki sai ki batta daga minti 3 zuwa 5 wannan fatan acca naki ya dahu. Saboda ita acca ba wai karfi ne da ita ba kuma sannan ba ta da wahalar dahuwa. Sannan kuma abinda na manta da farko uwar gida wannan ganyen ugu da ike shi yana da karfi tare zaki zuba su da wannan kifin yanda zai dan dahu sosai. To daga nan kuma bayan fatanki kin san ya dan risina sai ki kawo wannan alayyahu naki da karas sai ki zuba su a ciki saboda kin ga su ba su da wuyar dahuwa. Idan su ma kika bar su dan minti 2 shikenan fatan accaki ya riga ya nuna. Kuma nace uwar gida ita acca tana dan bukatar ruwa da yawa dan fatan ya saki yayi miki daidai yanda kike bukata dan kai yayi kauri haka ya koma miki kaman to. Kuma ita wannan acca tana da kyau a jikin mutanen da suke fama da ciwon suga, sannan kuma abinci ne mai kyau mai gina jiki wanda kowa ma zai iya yin amfani da shi. Na fatan kuwar gida za a gwada.
Jamila,
yanzu kika ga mai bayani me acca.
Ai sai nake sai Jamila bata san acca ba.
Yanzu kika ga mai mun bayani kuma ina san na gwada.
Yanzu dai ni dai kina bi na bashin tuwon acca da hura acca
da miyar ayoyo.
Insha Allah, Allah ya kai mu.
Amin.
To man saurari abin da ya sauka kenan a yau sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin kiwon lafiya yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da engineer mu Mr. Daniel Brown da kuma engineer mu wato wanda ya hada mana sauti Mr. Daniel Brown da engineer mu Mr. Larry yace taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobuwar haka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.